Wana mata assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone muku ido da kuma gudunmuwar da mata ke badawa a ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama a cikin duba. Suna na Alheri Grace Abdu. Abin da ya dauki hankalin 'yan siyasa a Najeriya a halin yanzu shine neman madafun iko a gwamnatin da za a kafa a matakan tarayya da kuma jihohi. Sai dai har yanzu mata a Najeriya na ci gaba da jan hankali kan batun ba su kashi 35 na guraben siyasa. Barista Hassana ta bayyana abin da dokar Najeriya ta tanada dangane da ba mata mukamai.
Dokokin Najeriya, wato constitution ta Najeriya kenan, as amended ko, shafi 34(1)(a) yace kowane mutum ya kamata a darajanta shi, a dignifying mutum, dignity of human person. It means da mace da namiji kowa yana da daraja a gaban Allah, kowa yana da daraja, ya kamata a darajanta kowa, ba wanda ya kamata a tauye mai yanci, ba wanda ya kamata a take shi. Kuma a cikin wannan dokan kasan, tun daga ran da aka haife mutum yazo duniya yana da yanci, ko namiji ko na mace, kowa na da yanci. Kana da yanci ka tsaya takara, kana da yanci a zabe ka, kana da yanci ka zabi wani. So bai kamata a ce mata an tauye musu yanci a Najeriya, an hana su shugabanci a Najeriya, tun daga matakin chairman na local government har majalisa na jiha, commissioner na jiha, har a federal level. Bai kamata a ce an tauye ma mata yanci ba, domin kowa na da yanci.
To amma dai ba kaso daidai ba, 50-50 ko kuma 35 din da kuka nema yana da tsauri kila.
A'a, bisa ga wannan dokokin kasa bata bayyana shi, bata bayyana shi cewa a'a ga kaso, a'a ba. Ta ce kowa na da yanci. Tun daga ran da ka zo duniya aka haife ka, kowa na da yanci, ko namiji ko na mace. Mu kason da ma muke nema ba mai yawa bane, 35 ne kawai muke nema cikin dari, mun bar muku 75. Ai ba zai gagara ba, amma a cikin 35 din ma
mun bar musu 65.
Mun bar musu 65, amma a hakan ma tsoro suke ji, suna ganin aka ba mu 35 wata rana fa ba za su samu abun fadi a kasan ba. Kuma ba haka bane, matan Najeriya an san mu da ladabi, an san mu da biyayya, an san kuma matan Najeriya da sanin ya kamata.
Balaraba Abdullahi, barin zo gare ki. Akwai korafi da ake yi na cewa kuna neman waɗannan dokokin domin ku yi daidaito ne da maza. An fi ganin shi na ku nemi cewa a baku dama ko ƴanci ne na samun abin da ya kamace ku. Ya kike kallon abin?
To ai tsakani da Allah Hajiya, wannan magana ma ba gaskiya ba ce. Tunda dai muna da ƴanci, kuma an tabbatar da za mu yi. Ai da suna da tunani su yi haƙuri mana su ba wa matan wannan kaso 35 ɗin, su ga yaya ƙasar Najeriya za ta zama a ɗan ƙanƙanin lokaci. Kamar yadda barista ta faɗa a baya, ai mata kowa ya sani, mata da matasa su suke zaɓe, su ne suke zaɓe, kuma su ne ƙashin bayan ma duk duniya, ba ma Najeriya ba. Su abin da yasa suke tunanin haka, suna ganin cewa iliminmu ma ya bambanta da nasu. A yanzu halin da muke ciki, ilimin ƴamace a Najeriya ya wuce inda duk ɗa namiji yake tunani. Su kuwa yanzu, in sake nanatawa, su a nasu yanzu idan aka ba su wannan mukamin, suna riƙe da shi, ba abin da suke duba illa sama. Mu kuma abin da muke dubawa, balansin ƴaƴayenmu da suke tasowa, upbringing ɗinsu. Sannan ita kanta ƙasar Najeriya yanzu tana neman yanda za ta farfaɗo. Farfaɗo wata kuwa ita ce a ba wa mata su riƙe wannan mukamin a gani. Na yi imani inda za a haƙura aka ba mata, su kansu mazan sai sun rusuna sun ce ashe abin haka yake. Kuma sannan abin da nake so ki sani, har yanzu suna nuna al'ada. Al'ada ta yi yawa a cikin duk wani abin da ake tsakanin mace da ɗan namiji a Najeriya, a Najeriya ma kuma a arewa. Na tuna lokacin Hajiya Gambasawa ba, ai sai da aka kai ta aka kulle ta, aka ci mata zarafi ba saboda komai ba. Ai har ta mutu, gida nawa ta mallaka? Nawa ta mallaka? Ta fito ne tsakaninta da Allah. Na tuna Illaila Dogon Yaro, na tuna Hajiya Rabin Mato, duk abin da suka yi kenan. Kuma idan kika duba kasan Ghana mace ta fifitu fiye da kowane irin mutum, saboda me? Saboda an san menene ya mace ita take da daraja 70% akan namiji. Saboda haka ina mai tabbatar miki su yi hakuri kawai su ba wa mata wannan kaso. Mu ba wai za mu je bane domin mu je mu auri maza hudu mu ƙara da wanda muke da shi, a'a, mu za mu je wajen ne domin mu gyara ƙasar mu, mu gyara Najeriya nan, mu gyara ƴaƴayen mu su taso. Ba mu da wani maganar rauni. Bari mu koma kan maganar barista. Idan ba su mai da hankali ba nan gaba ba za a yi zabe ba. Saboda mu mata din zamu fito mu nuna cewa mu din da aka rena din mu ne masu zabe, to sai kowa ya janye kansa.
Anya zai yiwu ba na ba
me yasa ba zai yiwu ba? Mu ba mutane bane, ba da bazar mu suke rawa ba.
To a kuma ya zasu samu yadda suke so cikin shekaru hudun da ake zaben wayannan mutane.
To ai shi da nake ga miki yanzu nan gaba kadan mu zamu fito da babban murya mu yi bore mu ga mata da karkara. Mu bazu mu matan ku je da fitowa zabe. Idan har su ba za su rattaba hannu su yadda cewa mata suna da ƴancin da za a ba su kaso 30 a cikin kashi 100 ba, kaso 35.
Komi sai da mata, duniya ga ma sai da mata, duniya ga ma sai da mata, komi sai da mata.
Sai kuma kallabin wannan makon, wata matashiya likita a ƙasar Kamaru, ɗaya daga cikin likitoci mata ƙalilan a ƙasar. To wace ce ita kuma menene burinta na zama likita?
Sunana Maimunatu Umaru, haifaffiyar yar Kamaru ce, ni Bahaushe Kamaru ce. Sunan uwana Hajara, sunan babana kuma Hajoji Umaru. A can Duwala na yi karatuna daga maternal har lycée, har na samu bakna duk a Duwala ne. Bayan na samu bak na a Duwala, na rubuta kaina inda ya fita da Duwala a tana da biology molecular cellular. Lokacin din ban da niyan yin aikin likita, daga bayan shi wata ƴar uwata ta zo daga Gine. Daga lokacin ne shi iyayena da ni muka shawara akan dawo nema nan Gine, nema in zo in yi continue karatuna. Na zo nan Gine weekends marks din weekends ban mantawa kwa. Wannan kam alhamdulillah, tun da muka soma karatu iyayenmu na koya mana baya 100%, domin su ma suna so, domin kamar da ake ce yara manyan gobe, domin suna so da mu zama mu ma mutane da zamu amfani al'ummarmu gobe.
To malama Maimuna, tun da kika soma wannan karatun, shin kin fuskanci kalubale a duk wato matakan da kika diba har izuwa yanzu?
Gaskiya ban fuskanci kalubale da yawa ba. Abin da ya dame ni a somi barin iyayena da barin ƙasana da ne shine dinga dan damuna kafin izo in saba. Amma da girman Allah, Allah ya haɗa ni da waɗansu Hausawa a nan, Hausawan Niger da muke karatu da su tare, muna zama tare.
To malama Maimuna, me yasa kika zabi karatu a Ginin din maimako a kasar Kamaru?
A gaskiya ban taba ma gwada faculty de medicine a Kamaru ba, domin na san Kamaru no siya certain reality, kuma da banda kowa gaba kwa da zai iya tsaya mini, shi yasa ban ma taba gwada ba. Ma na gwamnati kudin izo a Fudul West, na san wanda suka yi kamen a can Kamaru, kuma ina jinjina musu, kuma suma ina musu barka.
Shin makarantar likitan ya fi sauki a can yammacin Afirka ne fiye da wato nan kasar Kamaru? Akwai sauki ne wajen karantar likita a yammacin Afirka din fiye da nan Kamaru?
Sauƙin karantar likita bane yake da shi a nan yammacin Afirka. Sauƙin shiga cikin makarantar ne. Kamaru kafin ka samu ka shiga makarantar likita, shi kana da mutum a gaba. Nan kuma ko kai dan wane ne, ko kai dan talaka ne, ko wa ilimin ka ne yake kawo ka, ko daga ƙauye ka taso, ko wa ƙwaƙwalwan ka ne zai kawo ka, ilimin ka ne zai taimake ka. Babu shi mutum ya zo ya taimake ka, babu wannan.
To malama Maimuna, mun san cewa wasu matan wasu lokuta suna kukar cewa mazajen su ba sa taimaka musu, ba sa dafa musu baya wajen ci gaba da karatu. Amma sai ke kuma a yanzu gashi kina cewa mai gidanki ya baki goyon baya 100%. To wani jin hankali ne zaki yakewa wasu mazajen da har ila yau suna kin amincewa cewa matan su ci gaba da karatu?
Alhamdulillahi, Allah ya taimake ni, wannan ina godiya da ya bani miji da kullum burin shi ne ga nayi karatu kuma ya kammala da karatu na. Abin da zan kira mazaje kuma, idan Allah ya ba ku mace take so ta yi karatu kuma kuga karatun din bai saba da addini ba, ku taimake ta. Domin karatun mace karatu al'umma ne, za ta taimaki ƴaƴa, ta taimaki al'umma gabaki ɗaya.
To yanzu Malama Maimuna, menene burinki nan zuwa gaba, kasancewa kin yi rantsuwar wato kasancewa likita?
Burina na zuwa gaba shine ma ya bani karfin fara karatun likitanci, domin lokacin da muke nan a Cameroon don mata za su tafi likita babu gynecologue mace, shi dai maza su duba su. Ni kuma burina inje in ci gaba da karatuna, in yi probatoire na ya zama gynecologue, shine burina da yake cikin zuciyata. Da kullum ina addu'a kan Allah ya taimake ni in zama gynecologue.
Likita Maimuna Umar kenan a ƙasar Cameroon. To yau ma muna tare da Rashida da ake wa lakabi da Rashida Alfarin mawaka, ɗaya daga cikin mawakan da suka yi fice a jamhuriyar Nijar, wadda ta bayyana ƙalubale da mata kan fuskanta a wannan sana'a da kuma dalilan haka.
Dalilin da yasa akwai ɗan yanayin rayuwa dai da muka shiga da harakokin ɗan uwan uwaye ake cewa da ba su fahimci ba menene tsadara. Wasu akwai wanda sai su zaburo su yi ta tashi hankalin, sun ga musamman akwai tashi hankalin, kaga diya mace tana wani abubuwan sai karga dibu, kuma diyawa suka ɓata harkar dandalin. To shi ne in ka gana ka a ciki, dole ne ka riga tashi hankalin, baka gane ba abin. Yawwa, to shi ne ma'ana wannan waƙar ta daga Allah. Na ce mishi gaskiya akwai wata waƙa da nake son dan fahimtar da mutane, komai daga Allah ne yake zawa, komai ya faru daga ɗan Adam daga Allah ne. To dalilin da ya sa muka yi wannan waƙa, album ɗin ma sai muka yi shi daga Allah ne, da su akwai wata zaman duniya iyawa ita ma wannan duka cikin album ɗin ke da kwai.
To kamar lokacin da kika shiga waka, kamar biki samu ba wata matsala tare da iyaye?
Ito wallahi ba a cewa ba a samu ba, mun samu sosai. Kuma shine na kawo su wurin nan studio na muke aiki, na ce ma mata ta zo, musamman uwa kin san ta komi jin tashi hankali damuwa fuskan musamman diya mace. Kulle in na zo ta ce yanzu haka ke so ki sani uku, haka ke so ki yi wani, na ce mamma ku zo mu tai ku gani. Da kyal dai na kai ta inda ake, na ce ga inda ake waka, ga inda muke zama, sai mun ga dama mu ba wani hannu, ba barun mai yuna ake yi ba ana waka, kamar yanda ake kwatanta musu su, kamar labari ne na nesa. Za a yi iskanta muku diya da su ake wani ne da su. Na zo na gwada mata, na ce kuma cikin gidan iyayen shi miki, ga uwayen shi muka tai, ta ce to ni hajiya ga diyata nan na baki, ke na ba amana, ni ba na da diyata ba a hannun namijin, ce mai amana. Ke gidanki ne, gidanki ne take zawa, ta ce Allah ya riga ya dora mu, ban san ban meye a ciki. Kaddara yaro kowanne in ya zo amsa kake hannu bibi daga Allah, ga ta nan na baki amana. Ta kani daga nan dai na shikenan. Na samu dama wurin kotar uwayena, ta san daga lokaci yayi sai hajiya ta ce to mazar shida wuce a tai gida. Ta sa tsaro ita ma ta kula sosai.
To kamar baki samu wasu matsaloli ba baya ga wannan, kin san rayuwa akwai matsaloli da zai rika kunno maka an kana cikin wasu abubuwa?
Wallahi kam an samu na mutane ba, tunda kana samu a unguwanni ma kallon da ake maka ma sai dai kai hakuri da shi. Wani kai idan kama zai kwara maka. Akwai wadda ma ta taba ce mini ita gaskiya, inda ni za a ci abinci a gidan biki ne, ita ba ta sa hannunta ba, ba ta ci ba da ni. Wai kawai saboda ina harka waka kamar ta ga Eliska dai ba ta ci ba kamar tana tsantsani na ya ba ta ci ba abinci da ni ita a yanayin da take gani tace in dai har da ni za a ci abinci ba ta ci ba abinci
ke kuma ya kika ji
kuma aka gwada maka kyama musamman cikin taron jama'a cikin taron biki ne wa an ga mamu tare tace dan dai da ni ne ba ta ci ba kuma har gobe dai ina ta kallanta haka nan kuma Allah ya ka dalilin da sai da ta zo har gida na taron ta biyo tace da shi da zuwa ne in gaida ki nace to ina godiya na gaida ta zamanin da ina gida na ta taba mun wannan
to ya zantan aure magana iyali
to yanzu dai ban ni da army
kin yi army
na yi army
a wani lokaci kike aure kuma kina waka kike aure
eh ina waka na yi army ina waka na yi army na shekara kamar 4 ko 5 ma da haka makarabu
an samu
ya rabbi mace da namiji akwai Muhammad akwai muna amin ya rabbi
yanzu kenan Rashida ba ta da aure
gaskiya ban da arni yanzu
allura ce cikin ruwa
eh mala me rabo ka dauka ba amin
to Rashida sai mu gangara wajen waƙoƙin siyasa kamar kina iya ga mana irin waƙoƙin da kika yi na siyasa
to waƙoƙin da nayi na siyasa askiya basu da adadi amma waƙoƙin da suka dago ni waƙoƙin Bazum Muhammad ne nayi akwai wata ba sai Bazum da nayi da inda yayi ni nayi sai Bazum da inda yayi ina hawa sama mota lokacin na ana son a pre campaign ne dai kamar dai ma zagaye ne campaign bai zo ba an 2018 a août makai kwana 10 eh August makai kwana 10 da inda nake ina son bayan mota ina yin anje sai Bazum ku taba sai ga Bazum na mu fa sai Bazum to wannan ita ta bashi sunan sai Bazum ma da kuka ji ana kiran shi sai Bazum sai Bazum wannan duk inda za a sai da muka kwana 11 duka komin inda magaran ba inda da kauyukanta da ko ina ko mu karaman kauye sai mun tsaya da akwai mace abokan gaba gaba zan mace abokan gaba ita ma wannan ke ce na san ƙarya kuke kuna tsoron dodo to waƙoƙin nan biyu dai su suka wanda ni a cikin waka ta ce nake Bazum mace abokan gaba na san ƙarya kuke kuna tsoron dodo to dai yawanci wannan kalmomin biyu ke sa cikin waka kalma ɗaya take daga ka a cikin waka ba duka yawancin dogowa kalma ɗayan ka hadi wanda take burge mutane to ita take tahiya da tarmin waka
rufe shirin da kiwon lafiya inda a yau shirin ya karbi bakuncin likita Hajir Mamman Nasir ta birnin tarayya Abuja domin ilmantar da mata kan cututtukan da matsanancin zafi ke haifarwa da kuma matakan kariya
cututtukan nan akwai wanda aka fi sani musamman wannan yanki na Afrika kamar su malaria da cutar malaria cutar yellow fever cutar dengue fever da kuma cutar tuberculosis da kuma cutar leprosy kuturta kenan wayannan an fi sanin su amma akwai kuma wayanda ba a san da su ba ba a lura da su so yanzu kaman wayanda aka fi sani kaga kaman malaria kowa ya san malaria sauro ne ke yada ta kuma alamominta akwai zazzabi, ciwon kai, ciwon gabobi. Shi malaria idan ka je asibiti aka duba za a iya yin magani. Kamar malaria, yellow fever da dengue fever su ma sauro ne ke yada su. Amma sauran daban yake da na malaria, kowanne cuta sauran da ke yada shi din daban ne. Sauran ma iri-iri ne. Kamar ita yellow fever alamominta akwai zazzabi, akwai ciwon kai, akwai ciwon gabobi, kuma cutar tana taba hantar mutum. Idan ta taba hantar mutum sai fatar shi ta canja kala ta koma yellow. Shi sa ake ce mishi cutar yellow fever. Amma da dan shi yellow fever din shi ne akwai rigakafin ta. Shi sa lokaci-lokaci ake babban mutane ana kakkafawa a ce kowa ya zo ayi mishi rigakafin ta. Wayannan da ba a kula da su din akwai tar tsatsargiya. Ita kuma abin da ke faruwa shine tsutsotsi ne, kuma dodon kodi shi yake dauke da tsutsan nan. Zaka ga yara da ke wasa a irin su kududdufi sune cutar ya fi kamawa, yana kama manya, amma su wannan yaran idan suka yi wasa din kaman da dodon kodi ya cije su ko ya wani abu sai ya saka musu wannan tsutsar, idan ya shiga jikin su sai ya jawo musu wannan cuta. Alamomin shi shine akwai zazzabi, ciwon gabobi, tari, kuraje a jiki, kuma sai ya jawo musu kan masu yara din yana hana girma da fahimtar abu yanda ya kamata, yana jawo ciwon koda da ciwon hanta idan ya kai wani, idan ba a yi ba da magani ba ko ba a yi maganinta da wuri ba, yana iya jawo har da kansar mafitsara, abubuwan kenan. Kuma a cikin alamominta ma bayan su tari da kuraje din nan akwai gudawa da jini da ciwon ciki da kuma jini a cikin fitsari, shi sa ma suna ake cewa fitsari da jini. Bayan wannan akwai cutar river blindness,
wato cutar dindimi.
Shi dindimi din shi ma akwai wani kuda ne yake yada cutar. Kuda din ba irin wannan kuda da ake gani ba, shi wannan kuda din daban ne, amma kuda ne shi yana da girma kuma baki ne, shi ma tsutsa ne. Idan kuda din ya dauki tsutsar, dukka tsutsotsin kanana ne ba a iya ganin su, sai idan ya ciji mutum haka zai sakawa mutum cutar. So alamomin shine zazzabi da kuma kuraje a jiki gaba daya da kuma kaikayin fata, sai kuma abinda ya faru daga baya sai fatar mutum ta koma kaman kadangare, sai ta tattauye kaman fatar kadangare, kuma bayan wani lokaci idan ba a yi magani ba mutum sai ya makance, ya so wannan cuta tana jawo makanta. Akwai kuma wata cutar da ake kira soil transmitted helminthiasis.
Ana samun ta daga ƙasa kenan?
Ita daga ƙasa ake samun ta. Ita ma wata irin tsutsa ce. Idan mutum yayi taba ƙasa da yake haɗe da kashi mutum ko dabba da ke dauke da wannan cuta din, kuma bai wanke hannun shi ba, ya ci abinci, sai mutum ya samu cutar. Alamomin ita wannan cuta din shine da ciwon ciki da gudawa mai jini a ciki da kuma rudani, har ya kai ga idan ba a yi ba da magani ba da wuri mutum zai iya samun taban hankali.
Ya girman waɗannan cututtuka a nahiyar Afirka?
Kai, akwai su sosai, saboda ba san su ba, amma suna nan kuma suna kama mutane. Kuma statistics ya nuna cewa kamar a nan Najeriya mutum biyu cikin uku suna kama cutar, suna dauke da cutar ko kuma suna za su iya suna risk din kama cutar din. Amma ba a sani ba, su kansu mutanen ba su san me ke damun su ba balle su je asibiti, amma akwai cututtukan su.
Kaya ake magance waɗannan cututtuka?
Dukan su, idan mutum ya san alamomin ko dai ko mutum ma bai san alamomin ba dai, idan ya ji bai jin daɗi ya je asibiti, akwai magunguna ko cututtukan nan za a bada magani, idan mutum ya shafo na wani ɗan lokaci zai samu sauki. Akwai wa'inda kuma akwai rigakafin su, kamar da na ce daga baya yellow fever da har kuma cutar tuberculosis. Shi tuberculosis yana da tarin, wannan yana da mahimmanci sosai a yi rigakafin, saboda yara daga an haife su ake yi musu rigakafin, saboda haka duk rigakafin da ake yi wa yara daga an haife su har zuwa shekara ɗayan nan da ake yi suna da mahimmanci. Kamma wannan ita BCG, rigakafin BCG ita ce na wannan tari din. So wasunsu akwai rigakafin su, wasunsu kuma akwai magani, saboda haka kawai idan mutum ya ji bai jin daɗi ya je asibiti.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan mako, sai ku tare mu mako mai zuwa inda za mu taɓo rawar da mata ke takawa a fannin harkokin kaɗe-kaɗe da nishaɗi. Kada ku bari a baku labari.
Mata kuna kokari, yau ina ce da ku bulldoza.
Mata na babu suna bulldoza na aikin gida. Idan gida babu mata gaskiya akwai damuwa.
ke ma kina iya shiga wannan shirin idan kika aika mana da sako a sashen Hausa. Kafin mu sallama, muna godiya ta musamman ga wakilan mu Hawwa Umar da Madina Dauda a birnin tarayya Abuja, Maimuna Saduwa kasar Kamaru, da kuma Tamar Abari a Damagaram Jamhuriyar Niger da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a wannan mako. A madadin su duka, ni Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.